الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أبعد يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبركم دعونا يمتي نا شرن دبيو قوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنا دو دا دالي حدود دا أربعين وان ليزو دي دي دا شرن دباقوي قوت بيار 2019 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba da mu ci gaba da wannan karatu namu na Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba. A yau da girman Allah madaukakin sarki da yardarsa zamu tashi aya ta 63 a cikin wannan sura mai albarka, Suratul An'am. Bayan da Allah madaukakin sarki mana bayanin cewa shi shine mai iko, mai rinjaye birbishin bayinsa gaba daya, sannan Allah madaukakin sarki komai gare shi yake tattarawa ya koma, domin shine ubangiji mutane na gaskiya, inda za a je ai hisabi na gaskiya. To tunda Allah madaukakin sarki yayi bayani za a koma gaban sa, za a yi hisabi na gaskiya, sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim, kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufiya. Wane ne ka gaya min, ka ce musu wane ne yunjikum ko yunajjikum min zulumatil barri wal bahr, wane ne yake tsayar da ku ko kuma zai tsayar da ku daga sharrin dufan tudu da kuma wato kenan na teku, wanda in kun shiga cikin kakanni kai ta da unahu za ku rika kiransa kuna roƙonsa, tadarruan wa khufiya, kuna masu kankan da kai, kuna masu boyewa kiran. Lain anjana kuna cewa a cikin zuciyarku, idan Allah madaukakin sarki ya tsayar da mu min hadhihi, daga wannan nau'i na bala'i, lanakunanna min ash-shakirin, wallahi za mu kasance daga cikin masu shukura. Wannan aya tambaya ne, Allah madaukakin sarki ya ce a tambayi mutane. Akwai abubuwa guda biyu da ake kiransu zulumatul barri wal bahr. Na ce zulumatul barr shine ahwalul barr wa makawifahu, firgici da yake iya samun mutum a cikin teku lokacin da ya shiga cikin teku. Wato sadaka kaga yana kina anan zulumat ya zama majazi kenan. Idan mutum ya shiga cikin teku, jirgi ya kada, wani matsala ta zo ta a cikin jirgin ruwa, babu inda zaka ga gabakin gaci. In kun shiga cikin wannan yanayin, wane ne yake tsayar da ku? Wal barri kuma tudu, anan tudu inda ba kogi ba, zaka iya shiga halin kakanika yi kala kala, saboda haka wannan firgicin da zaka shiga ciki, ko mota ta subuce ana ta halin kakanika yi, ko gobara ta taso, ko wani rashin lafiya mai tsanani mai kuk daya wanda zai gaba da mutum, ko kuma dai wani bala'i mai daga hankali, anan Allah madaukakin sarki ya ce albarru wal bahr, da tudu da teku, saboda su ne kusan duniyar dan adam. In ba yana tudu ba yana teku cikin ruwa, in ba yana cikin ruwa ba yana cikin wato kenan tudu. A dunkule shine ayan tana nufin idan mutum ya shiga halin kakanika, ya shiga cikin wata damuwa, wane ne yake tsayar da shi daga cikin wannan? Tad'unahu, wanda za ku rika addu'a kuna kiransa, kuna kankan da kai, tadarru'an, kuna masu kankan da kai. A cikin wannan akwai nuni cewa dan adam idan ya shiga halin kakanika yakan kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki. Ko musulmi ne ko ba musulmi ba, idan kirista suka shiga mota suka za ta bada yanka na ce Jesus Jesus Jesus, amma abinda zuciyarsu take kudurawa shine Allah suke nema. Allah suke nema. Mushrikan da su ma haka ne, in suka shiga cikin kakanika yi Allah madaukakin sarki suke kira bal iyahu ta da unko watan sauna ma tushrikuna, Allah din da za ku kira duk wani abin da ake shirka kuma duk za a je shi a wannan lokacin. Saboda haka kenan a lokacin da dan adam yake cikin halin kakanika ya fi kusa da wato kenan kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki. Talauci ne yayawa Allah madaukakin sarki zai koma gare shi. Rikici ya shiga ta shugabanni za su taka shi, ga Allah madaukakin sarki yake komawa. Ya buga nan ya buga nan ya buga can ya rasa, ga Allah madaukakin sarki yake komawa. Saboda lokacin da dan adam yake cikin jarrabawa ta Ubangiji ya fi komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki. Zai kira shi tadarru'an wa khufiya, yana mai kankan da kai a boye, yana kuma kiran Allah madaukakin sarki cewa in Allah madaukakin sarki tsare da shi yayi alkawari zai kasance cikin masu shukura. Yau gari yake in ya tsallake shikenan magana ta mutu, ya koma zai zama mutumin kirki, zai yi menene zai yi menene da sauransu. To damuwar shi ne idan dan adam ya shiga halin kakanika yi ya rasa inda zai, ya kada gabar ya kada yamma ya kada kudu ya kada ya rasa inda zai yi, duk abin da zai kama ya kama bai kamu ba, sannan sai ya dawo ga Allah. Wannan imani ne mai kyau ko kuma imani mara kyau? Kuma gani tambayar da nake nufi ba, matsala ce ta same shi, ya kama wannan bokan bai ci ba, ya kama wancan bai ci ba, ya kama shugabanni bai ci ba, ya kama mai mulki bai ci ba, ya kama waye bai ci ba, ya kama bai ci da kashi hakura, ya dawo ga Allah madaukakin sarki. To saboda duk saboda kasa ta toshe, wannan wani irin imani ne? Imani na mai kyau ko kuma imani na wanda yake abin nan? Mara kyau, ya yi komai da komai karshe ya sallama cewa in ba Allah ba wanda zai yi.
Mara kyau ne, mun ga can wanda ake ce kyau ne, amma mara kyau ne.
Shehu Abdulkadir Aljilani ya ce wannan shine imanin haƙiƙi. Shehu Abdulkadir Aljilani ya ce haza imanin haƙiƙi, saboda yanzu ya tabbatar ba Allah ba mai iya yi, ya tabbatar ba Allah ba zai iya, duk wata hanya ya kama ta toshe. Wallahu ta'ala alama. Amma akwai daga cikin malamai wanda suke ganin cewa a dan ya rasa mafita ne kawai, la Allah da ya samu wata mafita to da abin nan zai kasance. Kuma sau da yawa irin wannan imanin in mutum ya kubuta fa bai cika kuma cika wani alkawarin ba, bai cika abin nan ba. Wa zaraki wa fil filki da Allah ha kulsina lahu dina, sannan sai me izana jahum ila al barri idahum yushrikuna, da san taka ga kin gaci kuma sai a ce shi kenan magana ta mutu, magana ta mutu. Sai da yawa dan adam yake shiga cikin irin wannan yanayi, sai da Allah barkokin sarki kiyaye shi. Yasa wa'ansu suke ganin ba imani ne hakiki ba. To Allah barkokin sarki sai yace kulillahu
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون
bayan ka tambaye su wane ne zai tsayar da ku in kun shiga damuwa a nan tudu ko kun shiga damuwa a cikin ruwa, yanzu kamar zamani ya canja har a sama ma ko in kun shiga damuwa a cikin sama jirgi kafarsa ta makale ko kuma ba mai a cikin sa ko kuma an rasa direction kwata kwata za a crash landing, waye kuke kira? Sai Allah ce kun ka gaya musu Allahu yanjikum, Allah shine zai tsayar da ku. In kaga kun tsira Allah madaukakin sarki ya shiga. Na taba garin wani malami wanda wani mutum wanda yake yana ga yana da komai na tsaro, sai shiga halin kakanika gaba da duk tsaron nasa sun zama shiririta. Sai wani waya da shike ya za a yi a taimaka maka, sai ce only Allah can save me, only Allah can save me. Saboda ya gama yake kauna kawai, duk abinda da yake gadara da su yanzu zai a damn useless ba za su wasu kome ba. To saboda haka ya shiga cikin irin wannan yanayin. Allah barkake zai ce ka gaya musu Allahu yunjikum minha, Allah shine zai tsayar da ku daga cikin irin waɗannan yanayin da kake wa min kulli karbin, kai kowace damuwa ma duk wani karbu shine damuwa, da karbu da hammu da gammu da basu da huzunu, duka waɗannan suna nufin wato kenan bakin ciki da damuwa. To duk in ka shiga cikin ta ko azab a baro ko a baharu, Allah madaukaki sarki shine zai tsayar da ku. Amma abin mamaki shine sun ma antu tushrikuna, sai ga maka ku idan kun tsira kuma sai ku zo ku koma shirka, in kun tsira sai ku koma shirka kenan. To yanzu an ga an taka gaci, yanzu ko ba a son a shiga wani halaka kanin ka dai yanda za a yi sai mutum ya shirka tana kama nan da sauransu. Allah madaukaki sarki ya sauke. Sai mu ji Allah rahman.
Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yadhika ba'dakum ba'sa ba'd unzur kayfa nusarrifu ayati la'allahum yafqahun.
Allah madaukaki sarki ya qul ka gaya musu ya Muhammad, huwal qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum, Allah madaukakin sarki yana da iko zai iya saukar muku da azaba ta saman ku. Da an faɗa gaskiya kun yarda ba? An karanta ayan Al-Qur'ani kun ce baku yarda ba, an yi kaza baku yarda ba. Allah yana da iko zai iya saukar muku da azaba ta saman ku. A yi ruwan tsakakkwarin azaba. Ina mutanen Abrahatul Ashram da suka debo giwaye za su rushe dakin Kaaba, me ya faru da su? Allah ce tarmihin bi hijaratin min sijili, ko Allah madaukakin sarki a cikin ikonsa arsala alaihim tayran ababil, ya aika musu tsuntsaye ababil, jama'a ai jama'atan group na tsuntsaye da suka zo mai suke tarmihin bi hijaratin, suna jifan su da tsakonkwani wanda aka soya su a cikin jahannama. Kaga daga sama Allah madaukakin sarki ya jefa musu azaba, kuma mutanen maka sun san da wannan. Sannan mai yiwuwa suna da tarihin mutanen annabi Ludu, Allah madaukakin sarki ce su ma mai wa amdarna alaihim hijaratan min sijil, su ma an musu ruwan tsakankwanin azaba wanda aka soya ta a cikin wutan jahannama. Ka gani? Kuma akwai al'ummomi da yawa wanda Allah madaukakin sarki ya saukar musu da azaba kala-kala daga sama. Taraka yanzu kudin daban kuke, Allah madaukakin sarki zai iya yin wannan. Amin tati arjulikum, ko kuma ya saukar muku da azaba ta kasanku. Kamar misali Allah madaukakin sarki ya aiko ruwa ya zo shi ya cinye ku, ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa kasar da kake kanta din ta dare sai mutum ya nitse, kamar yadda aka yi wa dan Karuna wa kasar nabihi wa bidarihi al-ard, sadaka sai kasa ta shafe shi kawai ta bude sai ya shige, sai ta bude sai ya shige. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama rajulin, gama ka wani mutum yana takama shi wani ne, sai kasa ta bude sai ya shiga sai ta rufe. Kaga yanzu wannan azaba ta zo masa ta kasansa. In Allah madaukakin sarki ya ga dama sai sako muku biyu, wata azaba ta sama wata azaba ta kasa, kamar yanda ya amtana Annabi Nuhu, wafatana abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin kad qadir. To kaga na sama din an ce tafashasshen ruwa ne yake zubowa, na kasa kuma ruwa mai sanyi. Saboda wannan din ma in yazo duk sanyi su halaka su zai, wannan ma in yazo duk zafi su halaka zai. Saboda Allah madaukakin sarki yana da iko. Wai abin nufi anan wallahi ta'ala alam shine ta ko ina Allah madaukakin sarki zai iya kama mutum ta sama ko ta kasa, ko menene matsayinsa, sai ya nuna masa ga wato kenan gajiyawarsa, musamman ma a ce yana takabburi a ban kasa. Da haka shi sa girman kai kwata-kwata bai yiwu ba, kwadda girman kai bai yi ba. Allah madaukakin sarki ce al-kibriya'u ridai man naza'ana fiha wada'tuhu, girman kai kwarjallena ne, ni ne kadai zan dauka in yafa. Duk wanda ya jayayya da ni zan saka shi ma ya saka, na za'a ni fihi ya jayayya da ni a ciki, wato shi ma ya isa ya saka, kawai ne ni ma na isa na saka, Allah ce wallahi zan yarbar da shi wada'atuhu zan yarbar da shi a kasa saboda haka Allah madaukakin sarki yana iya kama mutum da komai wanda sauro sai Allah madaukakin sarki ya kama mutum ya halakar da mutum da kwaya sililiyar karangiya Allah madaukakin sarki zai iya halaka dan adam zai iya halaka dan adam ko wata bayar Allah kawai ta dauki zannin ta za ta yi hakan nan da karangiya ta shiga nan sai da ta wajen shekara anan din ta bata shiga bata fita ba bata shiga ba bata fita ba to maganin duniya nan an yi sai ran da Allah madaukakin sarki ya riga ne fita da ita da ta kake kawai sai ga ta fita tsawon lokaci tana cin abinci ya zama matsala to kaga inda Allah ya riga zai iya sa ajalin a jiki amma da Allah bai sa ajalin a jiki ba shikenan Allah bai iya kawo mutum ne sanyi wannan in yayi yawa sai mutum ya mutu zafi in yayi yawa sai mutum ya mutu kishirwa in tayi yawa sai mutum ya mutu yunwa in tayi yawa sai mutum ya mutu zazzabi in yayi yawa sai mutum ya mutu duk abin da yake kusan ka zai iya zama sanadin mutuwarka tuntube wannan wallahi sai mutum ya ta nawa ne mutanen da suka yi tuntube ina abin maji da dan ba talabijin ya faru akan kafansa shikenan talabijin ya dan shi shiwo shikenan ya zama sanadi saboda haka dan adam Allah madaukakin sarki ba inda ba zai kama shi ba shine wannan abin da wannan ayan take nufi huwal qadiru ala an yabasa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum sannan sai yace aw yalbisakum shi'an aw yalbisakum shi'an ko kuma aw yulbisukum shi'an in ka ce yulmisukum shi'an Allah madaukakin sarki zai lullaba muku wato kenan abinda zai zamar da ku jama'a kungiya yulmisukum kuma zai zo daga labsu ne sai ya rikirkita muku lamari sai wanda su fahimci kaza wanda su fahimci kaza wanda su fahimci kaza wanda su fahimci kenan sai ku zama abin ne in an ce shi'u ana nufin jama'a shi'a yana nufin jama'a wa inna min shi'atihi la ibrahim ay inna min jama'atihi la ibrahim saraka abinda shi'a take nufi shine jama'a sawa'un jama'an mutanen kirki ne ko jama'an ba mutanen kirki ba in dai mutane sun yi group din su wani ana kiran su wato kinan shi'a to Allah madaukakin sarki zai mai da ku shi'an ay jama'atan ko majmu'atin majmu'a group me yasa haka za ta faru saboda fahimtan ku ya sha bamban wanda ya zama musulmi wanda ya zama kafiri a kafiran ma wannan nau'in kaza da sauransu a musulman ma wannan nau'i kaza da sauransu saboda me nafsi ya duga ya shigo cikin al'amarin Allah madaukakin sarki zai iya yin haka idan ku haka ta kuskura ta faru to yuzika ba'dakum ba'sa ba'd Allah madaukakin sarki zai dandana masashen ku mugunyar sashi wa'ansu za su dandana ku da su a hannun wa'ansu wa'ansu za su wahala a hannun wa'ansu wa'ansu za su victim a hannun wa'ansu wasu malamai suka ce ana nufin jama'an kafirai ne ba musulmi ba su ne Allah madaukakin sarki zai zama da su hakan nan wasu malamai suka ce a'a zai iya zama musulmi da kafirai ake nufi ai dama ka san tsakanin musulmi da kafirai kullun kanwar bata jiga ko almu'minu wal kafir la tatara anaruhuma da mu'mini da kafirai wutar su bata haduwa a makai daya saboda haka kullun musulmi kokari yake ya ga ya isar da musulunci a wancan shi kullun kokari yake har ya ga ya kawo karshen sa wasu malamai suka ce a'a wannan ayan bata da alaka da wani kafiri da musulmi take duk da cewa wato kenan a mutanen Makka ta sauka amma tana kan musulmi Allah madaukakin sarki zai iya sa muku rashin fahimta a junanku wannan sinan sai ya zama wannan suna wahal da wa'annan saboda idan kungiyata ta zo ta to duk abin da yazo ta haruna sai da ƴan kungiyata su samu wancan ba su samu kaga na dandana musu mugunyar azaba in kuma ta canta je mu ma sai dai mu zama kinji Allah yi sai dai mu zuba ido kaga sashen mu suna dandana wa sashe hugunyar azaba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahudawa sun kasu kashi 71 nasara sun kasu kashi 72 da sannu wannan al'umma za ta kasu kashi 73 a wani riwaya ce kulluhum finnari illa wahidatan a wani riwaya kuma yace kulluhum fil jannati illa wahidatan to wallahu ta'ala a'lam idan har haka ta faru ala ayi halin ka san dole matsala za ta faru dole matsala za ta faru saboda haka shi yasa kullum mutum musulmi nagari nazarin sa ya zama sahihi in ya zama kungiya zai bi zai sha tuntube a gurare da yawan gaske kuma kullum mutum ya zama bai yi tsanani akan abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yana karantar da mu wato kenan mutum bazan muta wasu dai a cikin al'amari ya zama kar wato kiyayyarka da wani ta zanka ka sai adalci a gar al'amarinsa kar soyayyarka da wani ta saka ka sai adalci a al'amarinsa tunda shi kana son sa ga abubuwa sun zo haƙi na al'umma ne sai ka dauka sai ka bashi shi kake so wannan kuma ba dole sai hakura sai ya zama ka dandana ma wa'ancan mugunyan azaba a dalilin wannan ko kuma baka son sa ne haƙin sa yazo sai ka hana shi ko ka rike ko ka bai wani ko ka taka shi a fasa kowa ya rasa shi ma bai samu ba ko da kai ma ba za ka samu ba ka dandana masa mugunyan azaba amma idan ka zama mutu wasu dal amri sai ya zama na kan cewa kana da naki kyakken nazari duk lokacin da haƙƙi ya shigo hannunka na wani zaka dauka ka bashi sawa'un yana tare da kai ko baya tare da kai sawa'un musulmi ne ko ba musulmi bane sawa'un dan gungiyan ku dai ko ba dan gungiyan ku bane sai ka ga mutun ya tafi muta wasu di annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin dabi'unsa ma ku yi ra baina shi aini illa ittakada aksaruhuma duk lokacin da matsala ta zo ta gaban sa zai iya yin wannan zai iya yin wannan to kullun yakan zaba mafi saukin ne kullun yakan zabi masa kuma Allah ya ce ka zalika ja Allahu ummatan wasada haka muka sanya ku al'umma adila wasu suna fassara wasad adali adila al'umma mai adalci a kanta idan kana son kamar yadda wasu malamai suke faɗa ka ci nasara akan abokin gabanka to yi masa adalci yi masa adalci in shi bai maka adalci ba to rashin adalcin sannan ana tafi wata rana zai shaki wuyansa ko ba dade ko ba jima kuma Allah ya sanya ku ummatan wasada ai ummatan adila ko kuma al'umma wasada al'umma matsakaiciya yawwa bata wuce gona da iri a wajen ifradi bata wuce gona da iri a wajen tafriti don haka shi yasa kaga son da muke wa annabi Isa alaihi salatu wassalam sai ne wanda yake matsakaiki ba kamar irin da yahudu suka masa suka kai shi har matsayin abin Allah madaukakin sarki son da muke wa sayyidina Ali ibn Abi Talib sai ne matsakaiki ba kamar irin da shi'a suka dauke shi a matsayin Allah ko kuma a matsayin ma'asumi ko wani abu makamancin wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayyana wannan da sauransu to hakan nan ya kamata idan haka ta faru sai ya zama za mu iya tafiyar da al'amura daidai wa daida duk lokacin da ka ji wani yana kuka to wani bai abin da ya kamata ya yi ba idan kuma haka ta faru Allah madaukakin sarki sai yake duba zama al'umma mutanen kirki kowa ya zama ya kula da haƙin dan uwansa kar ya cuci dan uwansa sai ka ga al'umma ta tafi mai kyau idan kuma waɗansu suka danna waɗansu ka ji wani suna cewa wayyo to wasu suna cewa to an samu abin da ake kira al-iktilal dan haka al'umma za a iya samun matsala kuma matsalar zai iya zuwa ta inda ba ku tsammani mun yi munazara da wani malami yake cewa a ganin sa abu da ya kawo Boko Haram ya fito daga jihar Borno shine tsananin rashin adalci da shugabannin suke yi shugabannin jihar Borno idan ka duba mu'amalar su da talakawa duk da cewa saura ma du haka ne amma in ka duba mu'amalar su da talakawa yadda dukiya take zuwa suka manta da waɗansu a cikin wani halin ƙaƙani kayi dole wata rana zai haifar da abin da ake kira rebellion tawaye saura dole za ta zo ta saura din nan za ta iya zata kowace fuska ko saura siyasiya ko saura diniya ko saura akadiyya ko kuma kowace irin saura za ta iya zuwa saboda haka masu wayan cikinsu da suka duba suka ga talauci ya yi a mutane sai suka je suka nemo hanyar samun kuɗi kai da ba za ka iya mallakar naira 10,000 ba sai a zuwa baka 50,000 kuma a ce maka aikin Allah za ka yi. Da farko wa'azi za a maka, a kira ka zuwa ga addinin musulunci. Da amma kai mai son Allah ne, mai son addini ne. In ka shiga kuma dai kana nan dai hakan nan, sai ka ga yau an baka 30,000, yau an baka 40,000, yau kaza shikenan. Ba za a ce maka ga bindiganin harbe wannan abokan gaban Allah. Kuma ɗan uwanka musulmi. Saboda haka sai ya zama ya sabbaba tasowar matsala ta Boko Haram. Aura ce kuma babban tushen ta talauci ne abin da ya kawo ta. Da mutane shugabanni sun yi adalci da kuma kowa yana cikin walwala, da ba za a zo a rudi mutum wani lokaci sai da ta kai ga 5,000 ba ake ba su jisa harbe mutum. Da kowa a cikin walwala yake da wadata, ba haka ba shi 5,000 ji harbe musulmi ba. Amma yana cikin halin kakanni kai ba. Shikenan, kuma in aka ɗebe su aka kai su wani gari, in suka zama victim shikenan, da kuɗin da ba kuɗin dole za su zo su yi. Saboda kai ma in an same ka sai abin. Sai ya zama yanzu su suna yaƙan shugabanni wanda suka musu rashin adalcin. Kaga yanzu wayazika ba'dukum ba'dhin. Saboda ka su kuma wanda ba shugabanni ba su ma yanzu daga ba sai suka zama victim. Sai ya zama musulmi yana yakin Boko Haram. Boko Haram suna yakin musulmi. Boko Haram suna yakin shugabanni. Da suna cewa shugabanni suka zo kowa ba kawai. Kaga sai zama kowa yana cikin matsala kenan. Yanzu ko rikici da ake a sauran gurare zaka samu cewa wani lokaci rashin adalci ne da sauran su ya kakkawo. Inda an samu tsari mai kyau ta yanda an samu good orientation, kowa an bashi hakin sa. Da wuyan gaske yanzu kasashen da suka ci gaba, me yasa kaga saukin abin nan? Saukin irin waɗannan saurat din ita na Malaysia ba abin da aka a samu su abin nan ba, amma kaga suna zaune lafiya. Da sun yi fada mummunan fada tsakanin su da Chinese da India, saboda su ne second class citizen, su kuma Malay su ne original first class citizen, su ne ainihin bumi putra. Sun fara rikici daga, amma daga da suka fahimta ita gwamnatin ta san yanda ta yi ta tsara, akai salansu wa'ina, akai salansu wa'ina, sai zama kowa da taba kowa, sai a tafi a cikin abin nan. To amma duk da aka samu iktilal, to za a samu wato kenan matsala. Wani malami yake cewa mutalli sha'arawi yace da tsammani ake mutane group group ne, wannan group yana fata da wannan group yana. Yanzu abun al'amarin musulmi ya kai matsayin kowane mutum ɗaya shi ma group ne, saboda ra'ayinsa shi kadai ne akan komai. Yanzu zai tungula zannan zai je abin da ya ga dama. Kowa hukunci ne a hannunsa cikin al'ummar musulmi. In kai nazari da kasashen musulmi, kowa hukunci a hannunsa yake, ba ma sai group ba. To idan ya zama ni kullum haka nake, kai wancan haka ke gani haka ke ga dan abu kadan in ya tanzala mutane, sai ka ga an zo an yi violence, abin da ake kira abin nan violence. To sai zama waɗansu sun kawo matsala a waɗansu. In ana rikici dole wani zai hasara, ko taransa ko ta dukiyarsa. To Allah madaukakin sarki yace in ya ga dama zai iya wato kenan sanya ku a cikin irin wannan yanayin. To amma matsalar shi ne, to ya Allah zai sa mutane a cikin wannan? Sai mutawalli sha'arawi a cikin tafsir al-qawatir yake cewa ai wato mutane da Allah ya ba su hurriya su ne za su ja kansu su saka a cikin wannan yanayin. Allah madaukakin sarki kuma sai ba su zartar da shi. Yanzu misali da muka ce rashin adalci na shugabanni yakan kawo saura ta ko ina. Da Allah ya sa shugabannin sun yi adalci, ai da haka ba za ta faru ba. Don haka mutanen dai su ne suke jawowa. Illa ya kai duka Allah madaukakin sarki shi ne fa, shi ne kadir akan komai, shine mai aikata komai, sai zama an nasabta aikin zuwa gare shi, ko kuma ya tausa aikin zuwa gare shi. Amma asalin sa mutane su ne suke kawo matsalar da za ta kawo rikici tsakanin wane da wane, tsakanin wane da wane, tsakanin wane da wane. Sai kenan sai zama wani yana cutan wannan, wani yana cutan abin. Maza suna cutan mata, mata suna cutan maza, yara suna cutan manya, hakan na shugabanni suna cutan talakawa, talakawa suna cutan rikici a shugabanni, ko da sai sauransu. Allah madaukakin sarki ya sauka. To kenan yanzu hal shine sai an yi dogon nazari ta yadda za a tsara rayuwar da kowa za a bashi hakkin sa gurgurdan yadda ya kamata. Shikenan sai a zanna lafiya. Allah ce unzur, kai nazari ya Muhammad, kaifa nusarriful ayat, yaya muke sarrafa ayoyi, ake bayanin ayoyi, yanzu wannan bayanin da ayoyin nan suke mana idan Allah madaukakin sai zai isa mu fahimce su mu musu kyakkyawan fahimta mu aiwatar da su kyakkyawan aiwatarwa ai kaga sa azan lafiya in fada ana tsaya a fahimci karatu don kun ga nan da malamai suke cewa babu abin da yafi karatu wahala karatu wannan babu abin da yafi shi wahala abin da yafi shi wahala shine fahimtar karatun da yawa mutane su karatu ba za su fahimta ba karatun yake zai je kuma yana fada abin da shi ma kansa bai fahimce shi ba saboda babu ta dikik a cikin karatun nasa dan haka fahimtar karatu yafi karatun wahala shi kuma fahimta abin da yafi shi wahala aiwatarwa aiwatarwa yafi fahimtar wahala sai yayi karatun ya sha wahala ya tsaya ya bi ta dikik ya sha wahala ya fahimto kuma amma wajen dabbakawa kuma sai ya zama matsala to da za mu samu kyakkyawan training mu bi akan wannan sai kaga Allah madaukakin sarki ya sarrafa mana ayat dalla dalla da zamu fahimce ta sai mu dauka mai aiki dai me yasa Allah madaukakin sarki ya sarrafa ayat dalla dalla la'allahum yafqahu ko sa fahimta din saboda fahimtar ita take jawo aiki mai kyau idan babu fahimta zai zama ba za a aiki da mai kyau ba kwanakin bayan mun karanta anan ayat da wa'ansu suke istidlali da ita akan annabawa ko sai ayan da tausa yana da laifi saboda aya kaza sai su karanta maka ayan Qur'ani kaga wannan su'ul fahimi ne ko kuma da zai ce maka ba zai sha ruwa ba sai lokacin sallar isha cikin azumi in ka taba yace aga Qur'ani ya ce sama atimus siyama ila layli ai layli kam sai an yi sallar isha ko to kaga wannan su'ul fahimi ne ko kuma wannan zai ce maka ya halatta a zai kewa mace ta duburanta in kara shi ta aga shi din annabi lu da ya ce a wallahi banati hunna adharu lakum eh bayan sun ce masa wa innaka la ta'lamu ma nuridu ai ka san abin da muke nufi za mu ce a to ga ƴaƴana banda maza amma ga ƴaƴana kaga wannan su'ul fahimi ne wani lokaci karancin karatun yakan kawo shi saboda mutum bai ta dakiki ba bai ta dakiki ya bi har yanda ya kamata ba to Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل
الله مدوكاكين سركي يچه وكذب به قومك abin mamaki shine mutananka Muhammad sun karyata shi din yana koma zuwa gaba alqur'ani kenan ko awwa mutananka sun karyata alqur'ani wa huwa alhaq kuma alqur'ani din shine gaskiya ko kuma sun karyata Allah madaukakin sarki zame zai iya koma ga Allah madaukakin sarki mutanen ka sun karyata Allah Allah kuma shine alhaqu ai daga cikin sunayen Allah akwai alhaqu yawwa kamar mafirin jayin fasara shine sun karyata alqur'ani Allah madaukakin sarki ya zo musu da alqur'ani kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi complain yace wa qala ar-rasul ya menene ya rabbi inna qaumi ittakazu hadha alqur'ani mahjura yayi complain gurin Allah madaukakin sarki ce ya ubangiji lalle mutane na sun kaurace mu wannan alqur'ani sun riki wannan alqur'ani ya zama abin kauracewa tunda sun kaurace masa kaga ba su yadda da shi ba kenan dan haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutananka sun karyata alqur'ani alhali kuma alqur'ani wato kenan shine gaskiya sai Allah ya ce masa kulkace musu lastu alaikum biwakil to ku sani ko ku yadda ko ba ku yadda ba ni ba wakili ne akan ku ba ma'ana shine shari'a bata hannuna ni ba komai bane in ana illa nazirun mubin ni ba komai bane face mai gargadi ne kuma gargadi na a fili yake bolo bolo yawa ba zan ce muku ni mala'ika ba dai ba zan ce muku ina da kaza ilal ardi ba ba zan iya ce muku kaza 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 ba a ni ma wakili ne aiko ni akai in zo in isar muku da sako to saboda haka ni ma dan sako ne to muje
li kulli naba'in mustafa wa sawfa ta'lamun
Allah madaukakin sarki yace li kulli naba'in mustaqarr kowane labari yana da matabbatarsa kowane labari kowane al'amari yana da wato kenan matabbatar salikun naba'in musakkar Hassan al-Basri yake cewa wannan narko ne daga Allah madaukakin sarki ga kafirai saboda su sun kasance basu yadda da tashin alkiyama ba sai Allah madaukakin sarki ya ce musu likulli naba'in mustaqar duk abin da aka ga muku a cikin alkur'ani yana da matabbatan sa mustaqar din sa shine ranar lahira idan kun je za ku ga tabbacin sa Allah ya zai ce abin da ake nufi shine yajuzu an yakuna wa'idan bi man zalabihi fi dunya a narko ne ga abin da zai faru da su a nan gidan duniya an fadi alkur'ani ba sai da ba ko to duk abin da aka fada musu za su ga tabbacin sa a nan gidan duniya za su ga kibbu din sa a nan duniya dan haka sai yake cewa kenan yana fassara waccan ayan da Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul qamar sayuhu zamul jam'u wai walluna dubur za su je su tara duk abin da suka tara na jam'in su yuhu zam kuma za a rusa su bayan an rusa su kuma walluna dubur za su gudu suna ganin wato kenan suna da karfi suna da komai su quraishawa ne su mutanen Allah ne su ne suke jikin ɗakin Allah madaukakin sarki ba su san cewa ɗakin Allah yana gefe daban su suna gefe daban ba don haka ranar da aka zo yakin Badar sai jam'in nasu kan uhzima sai aka rusa su fa hazamuhum bi iznillahi ko yau sai musulmi suka rusa su da iznin Allah madaukakin sarki wai walluna dubur sai gashi sun juya baya wato kenan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yanzu gashi sun ga tabbacin sa kenan likulli naba'in mustaqar ko kuma yana nufin wato kenan duk abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa akwai ranar wato kenan tabbatar sa Allah madaukakin sarki shi yafi sani wato kenan wannan rana din wa sawfa ta'lamuna kuma da sannu za ku sani duk abinda aka faɗa akwai ranar da zai tabbata muku ƙwalo ƙwalo imma dai ku gan shi a nan gidan duniya wai ma ku gan shi gobe kiyama amma da sannu za ku san wannan don mu je alaramma
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين
الله مدوكي سركيتي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا duk lokacin da kaga mutanen da suke wato kiran kokosawa a cikin ayoyinmu alqaud fi ayati llahi shine mutanen da zo suna fadan abin da suka ga dama akan ayar Allah madaukakin sarki ko dai suna izgili a cikin ta ko suna fassara ta yadda suka ga dama fassara da walakanci ko kuma suna zagin masu karanta ayoyin Allah din ko dai wani alama dai ta nuna rashin yadda da alqur'ani wannan shine ake kiransa alqaud fi ayati llahi da ta sauka a lokacin da su mutanen makka suke hada majalisi su yi ta zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko su yi ta fadan bakan magana ko su yi ta nakadi akan duk ayan da ya karanta musu suka ji ai ba haka bane ai kaza 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 to ko a wannan lokaci namu idan za a yi magana akan addini inda za a yi suka a addini to zai iya shiga cikin alqaudu fi ayati llahi kusawa a cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ko kuma mutanen da ba masu ilimi ba ba ahali ne na ilimi ba amma da su gungu majalisun su kullun sukan abin da mai ilimi ya fada kullun sukan abin da mai ilimi ya fada walallan sun ga kuskure guda daya sai ya sa su zama dalilin kin komai da komai tunda haka zai iya yin kuskure wallahu ta'ala ala to Allah madaukakin sarki yace annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da su suke gungu gungu a cikin ɗakin Ka'aba suna fadan abin da suka ga dama in dai ka zo kaga irin wannan fara danu to ka kauda kai gaban su kawai ka kauda kai a gaban su mana kar ka zauna tare da su saboda ai zama da madaukin kanwa yana kawo farin hanci kar ka zauna tare da su hatta ku dofi hadisin gairi har sai sun kutsa a cikin wata magana daban wato kenan wanda take ba wannan ba idan haka ta faru to sai ka iya zama da su kenan yanzu wannan tana da magana guda biyu na farko malamin tafsir suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam al-murad bihi annabi sallallahu alaihi wasallam li anna qiyamahu ma'anil mushrikina kana yashku alaihim zam idan yace suna fada suna fadan abin da suka ga dama akan alqur'ani sai ransa yakan tungula haushi ya kama shi ya rasture ya ras inda zai dan bakin ciki Allah ya ce masa to in suna hakan karka zanna a gurin su koma gefe hatta ku zo fi hadisin gairi sai sun shiga wata magana daban kuma wanda ba wannan ba sai ka zo ka zauna a kusa da su kenan saboda idan aka hana shi zama da su dungurungun to an hana shi ida sako dole yazo ya isar musu da sako ko ba ka shi yasa musulunci duk da cewa yana nisantar da musulmi da kafirai to kuma ba yakan toshe kofofin gaba ɗaya ba a duk lokacin da aka samu kofar isar da sako kuma za a je a zauna wato kidan tare da su don akwai malaman da suke fahimta akan wannan ayan cewa haramun ne musulmi ya je a kasan arnama ya zauna tunda su dama aikin su kawai komai sabanin qur'ani ne saboda ba zai je ya zauna wato kidan a cikin su ba ko kuma gurin da suka fi dandazo saboda kiyaye addinin sa da sauransu to amma kuma idan ya zama da kan cewa hakan din zai cutar da shi a addinin sa to shine ya zama haramcin mutlakar idan na farko ba zai hana shi addinin sa ba ko kuma zai bude wata kofar da la'alla ma zai iya isar da sako to shine sai aka sassauta da aka shi sa Qur'ani bai rufe ba sai yace hatta ya kudu fi hadithin ghairi dan yaga mutun ya fahimci cewa akwai abin nan kenan wasu kuma malamin suka ce a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba duk al'umman musulmi wato kenan gaba daya ake nufi haka idan haka ta faru fa arid anhum ka kauda kai ga barin su hatta ku zo fi hadithin gairi har sai sun kutsa cikin wani magana wadda take ba wannan ba to shi kenan zaka iya zuwa ka zanna tare da su wai mai sai naka shaydan amma da shaydan zai mantar da kai ana tayi kai kuma ka manta cewa an ce in suna kutsawa cikin ayin Allah ka bar gurin to yanzu kai ka manta ana tayi fala taqud ba'a da zikira to in ka tuno din to karka ci gaba da zama sai ka tashi shikenan sai ka bar gurin wannan aya kai da muka faɗa ba akan annabi sallallahu alaihi wasallam ta sauka shi kadai ba ana nufin har al'umman sa saboda duk lokacin da musulmi ya samu kansa a cikin wani hal yanayi wanda addini ake cutarwa to kare zauna a gurin domin in musifa za ta zo ta isa masa tare da su kamar yadda Luqman al-Hakim yake cewa in kaga majalisi ba a ambaton Allah ana batsa daga tsala to karka je gurin in musifa za ta zo za ta iya samun ka yanzu misali ana gurin kada kade ko ana gurin masha sai ka je gurin ka san ai automatically mala'iku za su zo su rubuta sunan mutanen gurin kuma automatically za su dauka su tafi kuma a daidai lokacin da suke wannan abun nan da la'anan Allah ta zo ta shafi mutanen gurin kai ma za ta same ka ba su shafe ka kamar yadda inda aikin alkhairi ake yi karatun alqur'ani ake yi ko zikirin Allah madaukakin sarki ake yi sai ka je ka zauna a gurin in za automatically za a zo a dauki list din mutanen gurin kuma za a kaiwa Allah madaukakin sarki kuma inda rahamar Allah za ta zo ta a mutanen da suka zo suka yi wannan automatically kai ma za ta same ka hatta wanda zai zo ya zauna a gefe amma dan sauraro ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba zai shiga ciki hatta wanda ya zo wucewa amma sai kunnansa sai ya dan karkata yana ji yana dan yagan abin da zai yaga kafin ya wuce ba Allah akan kekensa ko akan mashin ko da kafarsa sai abin ya sako a daidai wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su yana ciki to in kida ne fa kaga matsala kenan to saboda haka
man kasara sawari kawai
fa huwa minhu yawa man kasara sawari kawai fa huwa minhu da kace imani sai naka shaydan da shaydan zai saka manta fala taqud ma'a dhikra to duk lokacin da ka tuno kar ka zauna ma'al qawmi zalimina tare da mutane wanda suke wato kenan azzalimi kar ka zauna tare da mutane wanda suke azzalumai anan akwai kuskure da mu musulmai muka yi musamman mu musulmai namu na Hausa Fulani kasar mu nan arewacin Nigeria ko zuwa Niger da sauransu sau da yawa idan mutum ya manta abu sai ya ce wallahi Allah ya mantar da ni to mantuwa aibi ne ba a jingina ma Allah madaukakin sarki aibi Qur'ani sai ya ce mana wa imma yansiyannaka shaydanu idan shaydan ya mantar da kai saboda duk mantuwar da za ta zo a duniya sai mutum ya jingina ta zuwa ga shaydan ba a jingina mantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki, kamar yadda ba a jingina kowane irin naqasu zuwa ga Allah madaukakin sarki. Duk abinda naqasu ne ba a jingina wa Allah madaukakin sarki, wannan kuma shine at-ta'addub ma Allahi, ladabi tare da Allah madaukakin sarki. Eh, tabbas Allah madaukakin sarki shi yake sa mantuwa, amma ba za a jingina masa ba. Tabbas Allah madaukakin sarki shi yake sa cuta ko wani matsala, amma ba za a jingina wa Allah madaukakin sarki ba. Allah madaukakin sarki ya samu rashin lafiya, a ba kai ladabi ba. Yawa sai dai ka ce rashin lafiya ya same ni, ko kuma kaga Annabi Ayyuba, Annabi Ayyuba ne ko alayhi salatu wasalam yace inni masani ad-durr, ko kuma ce inni masani ash-shaytanu, ko inni masani ad-durr. Allah rashin lafiya ya same ni, matsala ta same ni, ko kuma inni masani ash-shaytanu bi nusbin wa azabi, shedan ya sa min wahala da azaba a cikin jikina. Saboda haka bai ce Allah ya sa masa rashin lafiya ba, tare da Allah shine mafailu al-asli ko kuma al-failu al-haqiqi. Saboda haka ladabi tare da Allah madaukakin sarki ba a jingina masa komai na kaskanci. Amma inda rahama ne fa, kaji kai Allah ya ban naira goma, kai Allah madaukakin sarki ya sa na ci jarabawa, Allah ya sa na yi kaza, Allah ya sa yau na gama noman gona ta tsaf, kai Allah ya sa na samu irin shukawa. Duk abin alkhairi wannan ana jinginawa Allah madaukakin sarki saboda kamalarsa. Yauwa, to mu ji mu limana.
Wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay walakin zikra la'allahum yattaqun.
Allah madaukakin sarki yace wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay, haka ne, wa'inda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki, alladhina yattaquna, babu wani abu na hisabin su wato kenan akanka. Kuma alladhina yattaquna min hisabihim min shay'in ai alayka kenan ko, walakin sai dai da lamarin yake wannan Qur'ani da muke karanta zikira gargadi ne kawai la Allah yattaqun, wato kenan ko sa jin tsoron Allah madaukakin sarki. Saboda wa'inda suke da takawa Allah madaukakin sarki bai dora musu wani abu bayan takawar, ko kuma babu nauyin su akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko nauyin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan su, amma ana saukar musu da wannan alqur'ani saboda zama gargadi a gare su, la Allah tsoron Allah madaukakin sarki zai dade shiga cikin zuciyarsu. To mu je mu da
wa zaril ladina takazu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum alhayatid dunya wa dhakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi' wa in ta'dil kulla adlin la yukhadh minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum sharabun min hamimin wa adhabun alimun bima kanu yakfurun.
Allah madaukakin sarki yace wa zaril ladina takazu dinahum la'iban wa lahwa, wa'inda suka dauki addinin su abun wasa da abun wargi, wannan ka rabu da su. Duk mutum in dai addini abun wasa ne a gare shi, sai yanda ya ga dama yayi, wannan ba abun abokantaka bane. Yau ana son kenan zaka yi abokantaka kai abokantaka da mutum mai addini, wanda ya dauki addini da muhimmanci, sallan nan yana kula da ita, abu kazan nan yana kiyayewa, abu kazan nan yana kiyayewa, abu kazan nan yana kiyayewa. Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ya rabu da suka rige addinin su la'iban wa lahwan. Mun magana a baya la'ibu shine wato kenan duk abin da yake na wasa, lahwu shine duk abin da zai shagaltar. Yawa duk abin da yake Allah madaukakin sarki ba ruwansa da matakaballahu min waladin ko, yawa Allah madaukakin sarki ba ruwansa da kayan wasa, ba ruwansa da duk abin da zai shagaltar. To yanzu la'ibu ba ala Allah, ko kai ka je kai wasan, ko kai ka ga wasan, lahawu kuma shine abin da zai dauki hankalinka ya zama bai barka ka je kai abin, duk abin da zai dauki hankalinka bai barka ka je kai karatun alqur'ani ko ka je kai sallah kan lokaci ko ka je kai zikiri, shi wannan daukan hankali yake, shi kuma wannan wasan ne. To in ka lura da yanzu